sanar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Talata, 4 ga watan Oktoba a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ambaliyar ruwan sama ta mamaye gidaje da yawa a birnin Lokoto da ke jihar Kogi a Najeriya, lamarin da ya yi sanadiyar raba dubban mutane da matsugunan su.
Muna cikin tsananin itilai a nan garin Lokoto saboda bala'in da ya same mu akan maganar ambaliyar ruwa. A garin Lokoto yanzu nan kashi gurin 80 mutane duk suna cikin ruwa ne. Hanyar titina da ake bi yanzu ya zama kwalle-kwalle da injina ake amfani da shi zuwa. Kai har gidan 'yan majalisa ma abun ya kama sun bar gurin.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa a jamhuriyar Niger wasu sabbin jami'an kwastam da suka kammala horo a makarantar hafsoshin soja ta Efofan sun yi zaman dirshan a yau Talata da nufin nuna ƙosawarsu a game da abin da suka kira tsaikon da ake fuskanta wajen ba su damar soma aiki. Sannan kuma muna nan tafa da rahoton mu na musamman da ma labaran wasanni daga Niger. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Talata, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya rattaba hannu akan wata doka da ta hana yiwuwar tattaunawa da shugaban ƙasar Russia Vladimir Putin, biyo bayan yunkurin Putin na mamaye wasu yankuna hudu na ƙasar Ukraine. Kakakin Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa wa manema labarai cewa Russia za ta jira har sai Zelensky ya sauya tunaninsa ko kuma har sai Ukraine ta samu sabon shugaban ƙasa. A halin da ake ji kuma fadar White House ta ce shugaban Amurka Joe Biden ya tabbatarwa da Zelensky cewa Amurka ba za ta yadda da halaccin mamayar da Russia ta ce ta yi a yankunan Ukraine ba. Biden ya ce a shirye Amurka take ta kakaba wasu tsauraran takunkumai akan duk wani mutum ko kamfani ko kuma wata ƙasa da za ta mara wa mamayar da Russia ke ikirarin ta yi baya. Lauyoyin yalima mai jiran gado na Saudi Arabia Mohammed bin Salman da ke fuskantar shari'a a Amurka akan kisan ɗan jaridar nan Jamal Khashoggi a shekarar 2018 sun shaida wa kotu a jiya Litinin cewa naɗin da aka yi wa yalima mai jiran gado a matsayin firaminista a makon da ya gabata ya ba shi kariya daga fuskantar tuhuma a kotu. Jami'an Saudiya sun kashe Khashoggi kana suka yi gunduwa-gunduwa da shi a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul a wata aika-aikar da jami'an leƙen asirin Amurka suka yi imani cewa yalima Muhammad wanda ya shafe shekaru da dama yana mulkin ƙasar ne ya bayar da umarnin hakan. Yaliman ya musanta ba da umarnin kisan Khashoggi amma ya yadda daga baya yana mai cewa ya faru a ƙarƙashin kulawa na. A makon da ya gabata ne mahaifinsa dattijo Sarki Salman ya naɗa shi a matsayin firaminista a wata doka ta sarauta wanda wani jami'in Saudiya ya ce ya dace da nauyin da liman mai jiran gado ya daɗe yana gudanarwa. Ƙasar Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami da ba a tantance ba ta kan ƙasar Japan a wani yanayi da ba a taɓa ganin irinsa ba tsawon shekaru, lamarin da ya sa Tokyo ta kwashe wasu mazauna yankunan arewacin Hokkaido da Aomori da safiyar yau Talata. Babban sakataren majalisar zantarwar Japan Hirokazu Matsuno ya shaida wa manema labarai cewa an harba makamin ne da misalin karfe 7:22 na safe kafin ya fantsama a cikin tekun Pacific da ke wajen yankin hada-hadar tattalin arzikin Japan bayan mintuna 22. Hadakar manyan hafsoshin sojan Koriya ta Kudu ta kira makami mai linzamin da mai cin matsakaicin zango na IRBM wanda aka harba daga yankin Jagang na arewacin Koriya ta Arewa mai nisan kilomita 4,500 kuma yayi kilomita 970 ta sama. Firaministan Japan Fumio Kishidi da shugaban Amurka Joe Biden sun yi Allah wadai da harba makamin a yayin wata tattaunawa ta wayar tarho a yau Talata a cewar sanarwar da fadar White House ta fitar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da ayarin motoci da ke dauke da muggan makamai ke bi cikin jama'a a babban birnin kasar Burkina Faso a safiyar ranar Lahadi, sabon shugaban mulkin sojan kasar Captain Ibrahim Traore ya bayyana fuskansa na matasa daga cikin wata motar sulke. An ga ɗan shekaru 34 sanye da kayan soja da jar hula yana murmushi yana cira hannu yayin da masu kallo kuma ke marhabi wasu kuma suna cira tutocin ƙasar Rasha. Traore karamin jami'in soja wanda a kwanakin baya yake gudanar da wata rundunar soja a wani karamin gari da ke arewacin ƙasar ya bayyana a idon duniya tun bayan da shi da wasu gungun sojoji suka hambalar da shugaba Paul Henri Damiba a juyin mulkin ranar 30 ga watan Satumba. Ba a san komai ba game da Traore da abokan aikinsa waɗanda tun ranar Juma'a suka ba da sanarwa da dama ta gidan talbijin na ƙasa ɗauke da bindigogi da harsashai da abin rufe fuska. A wata hira da ya yi da gidan rediyon Faransa a jiya Litinin, Traore, wani soja da ya yaƙi a fagen daga da masu ƙaifin kishin Islama a arewacin ƙasar, ya dage cewa ba zai daɗe da riƙe muƙamin shugaban ƙasa ba. A ƙarshe, shugaban Amurka Joe Biden ya duba irin ɓarnar da guguwar Fiona ta yi a Puerto Rico a jiya Litinin, ya kuma yi alƙawarin bayar da agaji na sama da dala miliyan 60 don taimakawa yankin na Amurka sakamakon guguwar da ta afku a watan jiya. Muna saka hannu jari a hanyoyin Puerto Rico da gadoji da zirga-zirgar jama'a da tashoshin jirgin ruwa da filayen saukan jiragen sama da kare ruwa da kuma samar da intanet mai sauri, in ji shugaba Biden yayin da ya je kudancin birnin Ponce inda guguwar ta yi kamari. Ya yi alƙawarin cewa gwamnatinsa ta himmantu wajen sake gina Puerto Rico kuma ya ce zai tabbatar da cewa yankin ya samu kowace dala ɗaya da aka yi alƙawarinsa bayan guguwar. Fadar White House ta ce dalar Amurka miliyan 60 na sabon asusun zai fito ne daga dokar bai daya ta samar da ababen more rayuwa ta bara kuma za a yi amfani da su wajen gine-ginen kiyaye faruwar ambaliya da kuma samar da tsarin gargaɗin ambaliya a yankin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi a jiya Litinin ya haddasa ambaliyar ruwa a birnin Lokoja da ke jihar Kogi a Najeriya, lamarin da ya yi sanadiyar raba dubban mutane da matsugunansu ciki har da rukunin gidajen 'yan majalisar dokokin jihar. Wakilin muryar Amurka Mustafa Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ambaliyar ruwan sama ta mamaye dubban gidaje a birnin Lokoja, fadar gwamnatin jihar Kogin Najeriya. Rahotanni dai sun nuna cewa ambaliyar ta mamaye hatta rukunin gidajen 'yan majalisar dokoki na Kogin. Bayanai sun nuna cewa sama da shekaru 10 kenan ba a ga irin wannan ambaliya ba a birnin na Lokoja, wanda dama nan ne mahaɗar kogunan Naija da kuma Benue. Wasu daga cikin mazauna birnin na Lokoja sun bayyana halin da suke ciki na tashin hankali.
Sunana dai Alhaji Yahaya Danladi Musa, shugaba kungiya jama'a Tizalatul Bidiya wa Ikamati Sunna jihar Kogi. Gaskiya magana ambaliyar ruwa muna cikin saka mai wuya, muna cikin matsayin la haula wala quwwata. A yanzu da muke magana kusan majidaci wanda yake babu iyaka sun rasa gurin kwana, titina babu wucewa. Yanzu ma ina ji ana kokarin kusa in dai ruwan ba ya tsaya sakanan yau ba, to ina ji zuwa kasuwa ma yanzu sai an shigo jirgi mu daga cikin gari.
Wato zuwa cikin kasuwar Lokoja kenan?
Zuwa cikin kasuwar Lokoja.
Kana nihin jirgin ruwan kwale-kwale?
Jirgin ruwan kwale-kwale.
Sunana Bala na yanshi Lokoja. Ina ilin wai na ilin Raji Una. Muna cikin tsananin itilayi a nan garin Lokoja. Saboda bala'in da ya same mu akan maganar ambaliyar ruwa. Wallahi har gidan namu mun samu matsala yanzu na fita muka yi. A garin Lokoja yanzu nan kashi gurin 80 mutane duk suna cikin ruwa ne. Hanyar titina da ake bi yanzu ya zama kwale-kwale da injina ake amfani da shi zuwa. Ga baki ɗaya hanyoyin Lokoja motuna ma ba su iya bi. Kai har gidan 'yan majalisa ma abin ya kama sun bar gurin. Ruwan ya kai musu ƙoƙoli barin gidan su ke yi.
To ita ma dai gwamnatin jihar Kogin ta ce tana cikin wani yanayi na damuwa akan wannan ambaliya. Kwamishinan labarai na jihar Kogin Mr. Kensley Pango ya yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta kawo a birnin na Lokoja agajin gaggawa kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
We would have no choice than to appeal to the federal government to put up an overhead bridge there.
Yace ba mu da wani zabi illa mu yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta hanzarta gina wata gada ta sama ta yadda idan ruwa ya mamaye hanyoyin ƙasa jama'a za su iya bi ta saman domin su samu damar wucewa domin kuwa lakwajan nan ne tsakiyar Najeriya.
Lokoja is very central to Nigeria.
Commissioner yace a yanzu haka dai gwamnatin jihar Kogin na kokarin kai dauki ga waɗanda lamarin ya shafa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. A jamhuriyar Niger, wasu sabbin jami'an kwastam da suka kammala horo a makarantar hafsoshin soja ta Efufan sun yi zaman dirshan a yau Talata a ma'aikatar kuɗi ta ƙasar da nufin nuna ƙosawarsu a game da abin da suka kira tsaikon da ake fuskanta wajen ba su damar soma aiki. Alhali dokar ƙasa ta ƙayyade cewa bai dace ba sabbin jami'an kwastam su wuce wata uku suna zaman jiran kama aiki bayan kammala horon soja. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Munibarma, ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahota.
Waɗannan jami'ai su kimanin 54 matasa ne da suka ci jarabawar da hukumomi suka tsara a shekarar 2020 da nufin samarwa ma'aikatar Duwan ko Custom ƙwararrun da suka karanci fannin shari'a da na tattalin arziki da sha'anin haraji. Waɗanda aka kai su makarantar manyan sojoji wato Efufan inda suka shafa watanni uku suna ɗaukar horo. Sai da yau fiye da shekara guda bayan haka shigar da su sahun ma'aikata ya faskara. Mafari suka yi zaman dirshan a harabar ma'aikatar kuɗi ta ƙasa wato Minister of Finance don tayar da mahukunta daga barci, kamar yadda ɗaya daga cikin jagororinsu Bukar Mustapha ya bayyana wa manema labarai.
Doka ta Duwan ta Niger cewa ta yi bayan horo na wata uku na soji ya kamata kowa a tura shi wajen aikin shi. Tun bara in kuna tuna cikin watan August muka yi da horon soji a babban makaranta ta Efufan. To amma har yau kash bayan shekara da wasu watanni ga munan muna zamanin gida.
A baya hukumomi sun yi yunkurin soke jarabawar da a yayin ta waɗannan matasa suka yi nasara saboda zargin cuwa-cuwa, sai dai kotun raba gardama wato Conseil d'Etat ta ce ba kamshin gaskiya a wannan zargi, saboda haka ta umarci a ba su damar kama aiki. Madam Balkisa Ibrahim Isa na daga cikin matan da wannan al'amari ya shafa.
Ai kuma ita ƙasa da doka take aiki ko? Ai dole ne ita wannan doka yadda muke da haƙi ga ƙasa. Ƙasa na da haƙi akan mu ko? Muna da haƙi ga ƙasa, ƙasa ita ma tana da haƙi akan mu. Conseil d'Etat da kanta ta yanke shari'a ta ba da gaskiya. Ta ce ai muna da gaskiya a samu cikin haƙin mu. Har aka dauki kuɗi miliyoyi cikin kuɗin ƙan ƙasa aka kai aka mun horo. Kuma ai bai kamata ba a ce an bar mu hakan.
A washegarin hukuncin alkalin kotun ta Conseil d'Etat, shugaban kasa ya ba jami'ai umarnin yin biyayya ga matakin kotun.
Shugaban kasa shine shugaban kowa da kowa, na san da abin in ya kai ga kunnuwan shi ba mutum ne mai wasa ba zai dauki matakai.
Mun nemi jin ta bakin magatakardar ma'aikatar ministan kuɗi, sai dai an sanar da mu cewa shi da mataimakinsa suna halartar wani taro a majalisar dokokin kasa da yake bayyana ra'ayinsa a game da ƙiƙakar da ke tattare da shirin shigar da waɗannan matasa a sahun ma'aikatan Duwan. Jami'in fafutuka na gamayyar ƙungiyoyin fararen kula na FSCN Abdulhaji Idi ya nuna takaici akan yadda ɗabi'ar bijirewa umarnin kotu ke ƙoƙarin samun gindin zama a Niger.
Ba a mutunta shari'a ba. Babu demokarasiya a ƙasar nan, ana cin zarafin 'yan ƙasa, babu gaskiya. Shi yanzu shugaban ƙasa yana kallo, shi minista ɗin na finance yana abin da ya so, ba a taka mai burki.
Jarabawar neman aiki ko ta neman diploma ko ta neman shiga ajin gaba a makarantu abubuwa ne da a yan shekarun nan ke gudana cikin yanayin dambarwa a nan Nijar, lamarin da ya sa gwamnatin kasar ta shigar da hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya a sahun masu kula da tsare-tsaren dukkan jarabawar da za a gudanar da sunan hukuma. Sai dai da alama wannan mataki na fuskantar turjiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sulaiman Munibarma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari ya sake dawowa da rahotonmu na musamman.
Batun addu'o'in neman zaman lafiya a lokacin bukukuwan zagayowar cikar shekaru 62 da samun 'yancin kan Najeriya shine dauke hankalin hukumomi tare ma da shugabannin addinai a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin ƙasar da ke fama da matsalar rashin tsaro a sakamakon yadda 'yan bindiga suka addabi wasu yankuna na jihar Niger. Babban limamin Mina Sheikh Isa Fari shine ya buɗe taron addu'o'i na musamman da gwamnatin jihar Niger ta shirya, wanda ya samu halartar wani babban shehin Tijjaniya daga ƙasar Algeria, wato Sheikh Ali bin Rabi Al-Tijjani.
Wada uzu bika min sharri hadha al-yawm wa sharri ma fihi wa sharri ma ba'dahu bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ya ubangiji Allah, muna kankantar da kai gare ka game da matsalolin da suke tare da mu. Ubangiji Allah ka yaye mana, ya Allah ka ji tausayin mu, Allah ka ba mu lafiya da kuma zama lafiya, albarkan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ubangiji Allah ya mana mawafuka, Allah kuma ya ba mu nasara, alhamdulillah.
Daraktan kula da ma'aikatar harkokin addinai a jihar Niger, Sheikh Abubakar Rabi Ubeji, ya ce sun ji daɗin halartar wannan babban shehi domin gudanar da waɗannan addu'o'i, inda ya ce tana da matuƙar tasiri wajen shawo kan matsalolin da ƙasa ke fuskanta.
Babu shakka, mai girma gwamnan jihar Niger ya cancanci yabo da ya yayi ciccibo mana, ya kuma gayyato mana wannan gawurtaccen malami kuma jagora daga cikin jagororin musulunci na duniya. Babu shakka wannan taro da muka yi na wannan babban bako da muka yi, makasudinsa shine zo ya gana da al'ummar musulmi na wannan jiha baki daya, kuma ya gabatar mana da addu'o'i. Saboda haka muna musu lale maraba, kuma muna godiya kwarai da gaske. Nashkurukum fadilati sheikh, shukran Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yukafi'ukum wa nahnu lan nukafi'ukum illa an naqula lakum jazakumullahu khaira.
Da dama daga cikin 'yan jihar Niger dai sun ce duk da matsalolin da kasar ke fuskanta na rashin tsaron, suna farin cikin zagayowar wannan rana domin ko babu komai an samu ci gaba ta wasu bangarori, ciki har da bangaren siyasa, kamar yadda waɗannan ke cewa.
Assalamu alaikum, sunana Alhaji Umakolo. Alhamdulillah, muna samun ci gaba kwarai. Yanzu kaga ko demokradiya yanzu ta zauna kwarai a Najeriya, kuma duniya ma da gaba ɗaya suna kallon mu cikin ƙasashe na Afrika wanda suke samun ci gaba, musamman ma ta fannin demokradiya. A yanzu a ƙasar nan mu muke zama 'yan Najeriya, mu duba mu ga su waye muke so mu zaba. Ba irin zaman da ake da kana zaune kawai sai ka ji an buga tambari a ce soja sun yi juyin mulki ba. Yanzu mu muke zaben shugabanninmu daga kan kansila har zuwa shugaban ƙasa. Yana wannan babban nasara aka samu a Najeriya.
Amma kana ga nasara ya kai a ce kawai an gamsu 100%?
Alhamdulillah, duk ƙasa duniya da ka sani a hankali ake ci gaba. Ana girma din ne zaka ga ana gano kurakuran da ake za su samu, ana samun gyaran. Allah ya da nan ba daɗi ba, zaka ga Najeriya zama ƙasar da duk duniya za su dinga kallo kowane lokaci.
Na'am. Gashi wannan shekara ta zo daidai da an fara hada-hadar zaɓe a Najeriya. Ku ne 'yan siyasan nan, wasu na ganin kaman kusan ku ne ma ke sanadiyan tada zaune tsaye rigingimu yakin neman zaɓe, suka wannan da wannan da wannan. Me za ka ce ga masu irin wannan tunani?
To in dai wani suna mayar wannan tunanin, to ba a nan inda ni nake zaɓe na ba, watan jihar Niger. A nan jihar Niger kowa ya san mu, muna siyasa mu ba da gaba ba, ba mu faɗa, ba mu zage-zage. Saboda haka za mu yi amfani da wannan damar kira ga sauran jihohi na Najeriya su yi koyi da irin siyasan da ake a jihar Niger.
Sunana Abdulkadir Shehu na Huntuwa. Fata ne 'yan Najeriya shi ne a ta'addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar nan, sannan kuma mu 'yan siyasa tun daga nan da muka samu 'yancin ƙasar nan har zuwa yanzu abu ɗaya ne ake a Najeriya, kuma ake faɗi har yanzu kuma ta gyaruwa. Yau ɗan siyasa ya tashi ce zan ba ku ruwa, zan ba ku wuta zai muku hanya campaign kenan ita ce har yau shekara 62 da aka samu incin kasar nan to ya kamata a gyara da mu ɗan Najeriya da ma'aikatan da yanzu ana komai aka tashi shi dan siyasa to da ɗan siyasa mu ne dukkan mu ne ɗan Najeriya ai da ma'aikatan duk muka samu ka tattaru muka dawo al'amuran kasar nan
kenan ya nuna kaman baka yi da gamsuwa da cigaban da aka samu
cigaban mai ginin rijiya ne saboda har yanzu nan ba jijjiji cigaban da aka samu na shugabannin mu na baya da suka wuce abin da suka shuka gashi nan kuwa yanzu ana lallata mummuna mu za mu shuka wayansa abin arziki na baya so su gani ba
a cikin addu'o'insa na musamman kuwa babban shehin Tijjaniyar daga kasar Algeria Sheikh Ali bin Rabi al-Tijjani ya roki Allah ya karbi addu'o'in da aka yi ya yayi duk wasu masifofi da suka addabi Najeriya da ma duniya baki daya
li ahli Nigeria kulluhum bidun istithna والدعاء عليهم بكل بدون استثناء كل حاضر كل غائب احنا ندعو والإجابة عند الله سبحانه وعز وجل
gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce sai fa an yi da gaske kafin al'amura su inganta a Nigeria
wasu daga cikin mu da muka san Najeriya shekara 50 ko 40 ko 30 baya mun san cewa a lokacin Najeriya abubuwa na da sauki mun san cewa lokacin babu magana zuwa Turai asibiti babu magana zuwa makaranta a Turai muna da asibiti masu muhimmanci masu kyau da makarantu wannan zuwa turan da ko ina da mutuncin lafiya yana tsore ya je asibiti a Najeriya saboda yana gudun kai kuskure ko ko yana ganin ba zai samu kula ne da ce ba ko ko yana ganin bayan aiki duk wannan duka bai fi shekara 10-15 baya ba ko muna tabbata in mai da hankalin mu muna mai da Najeriya take ada kana iya tafiya komin dare akwai tsaro duk da cewa masa lokacin bamu da yawa ba kamar yanzu ba kire lokacin a maganar Najeriya ko ta kutan miliyan ba ke 100 ba ko 60 ko 70 yanzu mun kai miliyan 200 da wani abu amma duk da haka ya kamata iyaye su kula da ƴaƴansu abin da ƴaƴansu mafi wani lokaci abin da ya ja tsoro musamman arewa ƴaƴanmu ba a kula ba zuwa makarantar islamiyya babu don boko kuma saboda babu haƙƙi na iyaye iyaye ba su kula ƴaƴa ba sai a haifo yara da yawa a bar su makwancinsu da cinsu da shansu da iliminsu ba a damu da shi ba yaro ko dai tashi akan titi in ya fara wayo duk wani hali da ya samu kanshi ba za ka ga laifin ba sai dai ka ga laifin wanda ya kawo shi ina fata za mu ga kula
fata dai samun nasarar magance waɗannan matsaloli na rashin tsaro da suka addabi al'umma ta yadda arzikin ƙasa zai bunƙasa Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya
a gaida Mustapha Nasiru Batsari to yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
so ma labarin wasannin mu na ranar yau da wasannin club zakaru a nahiyar turai inda daidai lokacin da nake hada wannan rahoto barin mene kake jin blanzan uku da nema sai kuma Marseille na bugawa da Sporting Lisbon Frankfurt karfe tarni na dare agogon Niger Nigeria za ta buga Tottenham a daidai wannan lokaci Inter Milan da Barcelona za su buga haka zalika Liverpool na karbar bakuncin Glasgow Rangers na Scotland a karfe 9 a karfe 9 na dare yau ne agogo Niger Nigeria aka soma Ajax Naples sai kuma FC Porto Leverkusen Club de Brugge na kasar Belgium na karbar bakuncin Club din Atletico de Madrid a daidai wannan lokaci yayin da ranar gobe idan Allah ya kai mu Laraba Real de Madrid na buga da Shakhtar Donetsk sai Chelsea za ta karbar bakuncin Milan AC yayin da Leipzig ta kasar Jamus za ta karbi bakuncin Celtic Glasgow Salzburg za ta buga Dinamo Zagreb sai Benfica Lisbon ta kasar Portugal na karbar bakuncin Paris Saint-Germain kungiyar na Manchester City da kasar Britania na karbar bakuncin kofi na ga yanda FC Sevilla ta kasar Spain na bugawa a ranar gobe din da Dortmund Juventus ta kasar Italia za ta karbi bakuncin Maccabi Haifa ta kasar Israila a ranar yau din nan talata ne hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai za ta kebe minti daya na jimamin mutuwar mutane 131 yan kallon kwallon kafa da suka sheka lafira bayan sun shaki barkonon tsohuwa da yan sanda suka budada musu sanadiyar mamaye filin kwallon kafa a makon jiya kasar Indonesia. Ita ko hukumar wasannin Olympic ta yankin Asia a yau talata ne ta bada sanarwar mikawa kasar Saudi Arabia wasannin bazara na yankin Asia a shekara 2029 birnin Neom ne na kasar Saudi Arabia yanzu haka da ake ginawa ko mu ce kasar Saudi Arabia din ke zubawa dimbin miliyoyin kudaden dola domin gina sa dan ya karbi waɗannan wasannin a shekara 2029. Hasalima kasar ta Saudi Arabia na so amfani da wannan damar domin yuwar hada kai da kasar Girka domin shirye wasannin kwallon kafa na duniya na shekara 2030. Hukumar ta wasannin Olympic ta wannan yankin na Asia ta yanke wannan shawara ne a ranar yau din nan a birnin Phnom Penh babban birnin kasar Cambodia dazu-dazun nan. Ita ko kasar Faransa yanzu haka tana jimamin rashin tsohon dan wasan kwallon kafa mai mafi yawan shekaru a duniya da ke raye cewa da Francois Remeter wanda ya rasu a ranar Lahadin ta gabata yana da shekaru 94 a duniya. Shi dai Francois Remeter mai tsaron gida ne na kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa ya wakilci kasar a shekaru na 1954 da 1958 a wasannin kwallon kafa na kofin duniya. Shi ko Simeone Inzaghi mai horar da yan wasan Inter Milan na kasar Italia a yau ne ya bada sanarwar cewa yan wasansa guda biyu Romelu Lukaku dan kasar Belgium da Marcelo Brozovic dan kasar Croatia ba za su samu damar buga ma kungiyar su kwallaye ba saboda jin ciwo da suka yi kuma za su share makonni masu yawa kamin su murmuje. Shi ko Kingsley Coman dan kasar Faransa mai buga club din Bayern Munich na kasar Jamus ya dawo a tsaye tun ranar jiya bayan ya share makonni yana jinya. Gonzalo Higuain dan shekaru 34 a duniya a jiya Litinin ne ya bada sanarwar cewa zai ritaya karshen kakar kwallon kafa ta wannan shekara ta bana ta kasar Amurka. Dan kasar Argentina da ke buga Inter Milan MLS ta kasar Amurka zai buga wasansa na karshe a ranar 5 ga watan November mai zuwa a ranar final ko kuma wasan karshe na kwallon kafa na kakar bana na kasar Amurka. Ya bugawa Argentina sau 97 kwallo kuma ya ci kwallaye 32 yayin da ya buga club kamar Real Madrid da Napoli da Juventus. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
To Maryam a takaice. A yau talata shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya rattaba hannu akan wata doka da ta hana yiwuwar tattaunawa da shugaban kasar Russia Vladimir Putin biyo bayan yunkurin Putin na mamaye wasu yankuna hudu na kasar Ukraine. Kakakin Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa wa manema labarai cewa Russia za ta jira har sai Zelensky ya sauya tunaninsa ko kuma har sai Ukraine ta samu sabon shugaban kasa. A halin da ake ji kuma fadar White House ta ce shugaban Amurka Joe Biden ya tabbatarwa da Zelensky cewa Amurka ba za ta yadda da halaccin mamayar da Russia ta ce ta yi a yankunan Ukraine ba. Lauyoyin yalima mai jiran gado na Saudi Arabia Mohammed bin Salman da ke fuskantar shari'a Amurka akan kisan ɗan jaridar nan Jamal Khashoggi a shekarar 2018 sun shaidawa kotu a jiya Litinin cewa naɗin da aka yi wa yalima mai jiran gado a matsayin Prime Minister a makon da ya gabata ya ba shi kariya daga fuskantar tuhuma a kotu. Jami'an Saudiya sun kashe Khashoggi kafin suka yi gunduwa-gunduwa da shi a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul a wata aika-aikar da jami'an leƙen asirin Amurka suka yi imani cewa yalima Muhammad wanda ya shafe shekaru da dama yana mulkin ƙasar ne ya bayar da umurnin hakan. A ƙarshe ƙasar Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami da ba a tantance ba ta kan ƙasar Japan a wani yanayi da ba a taɓa ganin irinsa ba tsawon shekaru lamarin da ya sa Tokyo ta kwashe wasu mazauna yankuna a arewacin Hokkaido da Aomori da safiyar yau Talata. Babban sakataren Majalisar Zantarwar Japan Hirokazu Matsuno ya shaida wa manema labarai cewa an harba makamin ne da misalin karfe 7:22 na safe kafin ya fantsama a cikin tekun Pacific da ke wajen yankin hada-hadar tattalin arzikin Japan bayan mintuna 22.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeni da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin, da ma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.